This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 31 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
A jiya Alhamis ne wata kotun Amurka ta samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da laifin kokarin sauya sakamakon nasarar zaben 2016. Shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi ya yi kira ga kasashen duniya su dakatar da yakin Gaza a jiya Alhamis. Daga nan za'a cewa Amurka ta ce za ta kakaba wasu manyan jami'an kasar Uganda takunkumin karaya tattalin arziki bisa zarginsu da hannu a cikin hanci da rashawa ko kuma take haƙƙin bil'adama.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji abinda masu sharhi ke cewa bayan da masu taimakawa alƙali a nan Amurka suka samu tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifi kan bada bayanan ƙarya a harkokin kasuwancinsa.
Ba makawa zai shafi takararsa, saboda daga cikin shika-shikai da furlai da sunoni na tabbatar da cewa kai za ka iya tsaya takara shi ne ba a samu ka da laifi mai irin wannan matakin ba.
Sannan a jihar Zamfara, Najeriya, za ku ji irin tsokaci da jama'a ke yi kan kamulu da yin gwamnatin jihar yayin da ta cika shekara ɗaya kan karagar mulki.
An yi ta yi musu alƙawla, an yi ta ciwo bashi da sunan gratuitin nan ba a biya, gwamnati za a biya. Wallahi to a greatest surprise nan kawai sai ya yi kwamiti an kawara biyan kuɗin nan.
Kama kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Itara zai gabatar. A wannan makon shirin ya maida hankali ne akan makomar sauya taken Najeriya da kuma kurakuran da Alhaji Atiku Abubakar ya ce sun bayyana a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin New York na kasar Amurka ta samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da laifin kokarin sauya sakamakon nasarar zaben 2016 da zai iya tura shi fadar White House, inda baki ɗaya masu tayar alƙali yanke hukunci suka same shi da laifuka 34 da ya fuskanta. Masu tayar alƙali yanke hukunci mutane 12 sun tattauna na tsawon kwanaki biyu kafin su yanke hukuncin ga Trump mai shekaru 77 a shari'ar farko da aka yi wa wani tsohon shugaban Amurka. Trump shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 a zaben Nuwamba da shugaba Joe Biden, ɗan jam'iyyar Democrat wanda ya kayar da shi a zaben 2020, amma kuma a yanzu yana fuskantar yiwuwar samun ɗaurin talala ko kuma ɗaure shi har na tsawon shekaru huɗu. An tsaida ranar 11 ga watan Yuli domin yanke hukuncin ga Trump a tsakiyar yakin neman zabensa na kuma fadar White House. Kuma kwanaki kaɗan kafin buɗe babban taron jam'iyyar Republican na ranar 15 ga watan Yuli, inda za a gabatar da shi a hukumance a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a shekarar nan ta 2024. Jiya Alhamis, shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi ya yi kira ƙasashen duniya da su dakatar da yakin Gaza. Ina kira ƙasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don tilasta kai kayan agajin jin ƙai ga gazirin Gaza ba tare da wani cikas ba, don karya lagun Isla'ila da kuma tunkarar duk wani yunkuri na kawar da Falastina daga yankunansu. Sisi ya faɗi yayin da shi da wasu shugabannin ƙasashen Larabawa ke halartar wani taro a birnin Beijing. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sanar a jiya Alhamis da tallafin dalar Amurka miliyan 69 a matsayin taimakon jin ƙai ga Gaza, da kuma dala miliyan 3 ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastina ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jam'iyyar African National Congress ta Afirka ta Kudu ta riɗe tana mulkin ƙasar, wadda ta samu madafin iko a ƙarshen shugaba Nelson Mandela, ta samu ƙasar kashi 50 cikin 100 na kuɗin da aka kaɗa a sakamakon farko na zaben da aka fara. Idan jam'iyyar ANC ta yi rashin nasara, to zai kasance faɗuwar farko da ta samu tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata a shekarar 1994. a yin kirga kusan kashi 27 cikin 100 na ƙuri'un zaben na ranar Laraba a ranar Alhamis. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce za a kada ƙuri'a ƙarshe a ranar Lahadi. Jam'iyyar ANC tana da kashi 43 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada bisa sakamakon kusan 6000 daga cikin rumfunan zaɓe 23,000 a faɗin larduna 9 na Afirka ta Kudu.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka, inda a karon farko masu taimakawa alƙali yanke hukunci a sharar da ake wa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kan biyan kuɗin toshiyar baki ga jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels, suka tabbatar da dukkan tuhume-tuhume 34 da ake yi masa. Dangane da wannan batu, na tuntuɓi wani ɗan Najeriya kuma mazaunin birnin New York, Ibrahim Garba Ahmed, inda na fara da tambayarsa kamar haka. To, Aji Ibrahim, ya kake kallon wannan hukunci, musamman idan aka yi la'akari da cewa wannan shine karon farko da kotu ta taɓa samun wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi?
To, kamar yadda dai duniya ta shaida sakamakon watan ƙaddamar da hukuncin yau, wani abu ne wanda yake ya daɗe yana ta saƙa kusan sama da shekara 20 a bisa zargi na yau da kullum da ake ɗaurawa shi tsohon shugaban ƙasar Amerika Donald Trump. Sai ya kai ga gaɓar da duk bincike da zargin da ake so a yi masa da yake ta ƙaryatawa ya kawo zargi da ya sa bincike da bibiya ya zama wajibi saboda wasu ɗabi'u da aka gane da shi bai san an gane ba. To, abin da ya sa watan aka kai inda aka kai kenan har suka kai shi da wannan matsayi na tuhumarsa da laifuffukan guda kusan 33 da aka kagaba aka ce sakamakon tabbatar da cewa ya yi su, a dole ne hukunci da doka ta hau kansa, kuma shi ne suka kaddamar da wannan hukunci.
Kamar me shi Trump ɗin ko magoya bayansa suke cewa dangane da wannan hukunci?
Watan har yanzu ji yake kamar irin saba wadda ya kawo shi gidan talabijin ya yi magana a irin kafafen sadarwa da ya saba yi ne, wanda maganganunsa da kalamansa da nutsuwarsa ta bada hujja yana gani za ta yi tasiri. To, a yanzu da shi da magoya bayan nasa sun gano, duk da dai suna alhini da lamarin, sun gano an kai gaɓar da duk iya ƙarfin iya ba da hujjojinsu da tunaninsu da kuma ƙarancin iya kare ba da kariya da shi Trump ɗin sun tabbatar ya kai ƙarshe, saboda ƙarfin nauyin hujjoji da mutanen kuma da suka kasance sun shigo cikin al'amarin wajen ba da shaida mai ƙwaƙwaran shaida wanda ba makawa ba za a iya ƙaryata wannan shaidun ba bayan binciken da aka kaddamar. Akan haka sun kasance a cikin halin damuwa da ɗimaucewa, ɗimuwa mai yawa da kuma kusan makwatancin zanga-zanga na lumana akan wannan abin da ya faru.
Yanzu yaya matsayin takararsa take duba da cewa kusan shi zai tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa a watan Nuwamban bana?
Ba makawa zai shafi takararsa, saboda daga cikin shika-shikai da furlai da sunoni na tabbatar da cewa kai za ka iya tsaya takara shi ne ba a samu ka da laifi mai irin wannan matakin ba. To, yanzu dole ne za su samu wani amintaccensu su sa shi shige gaba a yi wannan tafiyar, amma zai shafi wannan tafiyar tasa na kasancewarsa ɗan takarar wannan jam'iyyar a yanzu dai daga yau ɗin nan da aka tarar mana da wannan labarin.
Ibrahim Garba Ahmad, ɗan Najeriya kuma mazaunin birnin New York, a hirar da ne da shi. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Alhamis ne Amurka ta ce za ta kagaba wasu manyan jami'an kasar Uganda takunkumin kare tattalin arziki bisa zarginsu da hannu a cin hanci da rashawa ko kuma take haƙƙin bil'adama. Kakakin majalisar dokokin Uganda, Anita Mead, na ɗaya daga cikin jami'ai huɗu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ta ce za su fuskanci takunkumin tafiye-tafiye saboda gagarumin cin hanci da rashawa bayan irin wannan mataki da Birtaniya ta ɗauka a watan jiya. Mary Goretti Kitutu da Agnes Nandutu, a bayan ministocin da ke kula da yankin Karamoja mai fama da talauci a Uganda, da kuma tsohon ministan kuɗi Amos Logolobi. Mai magana da yawun ma'aikatan hukumomin wajen Amurka Matthew Miller ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar mutanen uku sun yi amfani da dukiyar jama'a da kuma karkatar da kayayyaki daga al'ummomin Uganda da suka fi bukata. Daga ƙarshe hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi raga'in cewa ɗaukacin tsarin yara a Sudan da ke fama da yaƙi na fuskantar barazanar rashin abinci mai gina jiki da cututtuka da kuma mutuwa ba tare da ɗaukar matakin gaggawa ba. A cewar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da hukumar samar da abinci ta duniya WFP da hukumar lafiya ta duniya WHO, matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki na yara na ƙara ta'azzara da rashin tsabtataccen ruwan sha da kuma ƙaruwar haɗarin kamuwa da cututtuka. Dukkanin waɗannan sharuɗa dai na da nasaba da yaƙin da ya shafa watanni 13 ana gwabzawa tsakanin sojojin ƙasar Sudan da dakarun sa-kai. Kimanin 'yan Sudan miliyan 9 ne suka rasa matsugunansu, amma rashin tsaro da wuce gona da iri ya sa yana matuƙar wuya ga ƙungiyoyin agaji su kai kayayyakin ceton rai.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. A jihar Zamfaran Najeriya, jama'a na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da kamun ludayin gwamnatin jihar yayin da ta cika shekara guda a karagar mulki. Yayin da wasu ke yaba irin ci gaban da aka samu a wasu fannoni, wasu korafi suke yi kan yadda matsalar tsaro ta addabi wasu sassan jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sani Shaibu Malumfashi ya aiko mana.
A hakikanin gaskiya cikin wannan shekara ɗaya tsakani da Allah suna yawa. Na farko dai ko da gwamnatin ga ta zo ta iske mu da backlog na salary na wata uku kuma lokaci guda ta biya shi. Abun jin daɗi sai ya zam mu da ka ansa albashi 34-35 har 20 ga wani wata, sai an ka zo ranar 25 ga wata kowa ya anshi albashin shi. But set a look at gwamnati. Muka ji maka koka mai girma gwamna game da abin da ya shafi gratuity na ma'aikata, wasu na nan na mutuwa. An yi ta yi musu alƙawla, an yi ta ciwo bashi da sunan gratuity nan ba a biya. Gwamnati za a biya. Wallahi to our greatest surprise nan nan kawai sai ya yi committee an ka fara biyan kuɗin nan. Na rantse da Allah in ka ga yadda mutane suke murna suke jin daɗi. Za ka isko wani gida ya ruguje mai gidan yara su an biya ga sunan suna yara. To ƙarawa da ƙarau. Shekara 24 lokal gaman ba a yi musu ƙarin albashi ba. Wanga 18,000 minimum da an kai at state level na ƙarya ne tsakanin da Allah. Mai girma gwamna ya kira mu ya gaya muna wannan jun mai kamawa za mu an shi full 30,000 minimum ɗin da successor adjustment. Wannan abun ya yi muna daɗi.
Shin ko mi al'umma za su ce game da tsaro?
Sunana shi mai roba da rin tudu. Mu gaskiya na yankin mun alhamdulillah matsalar tsaro gaskiya mu na yankin gumi dai gaskiya mu ta kawo a gare mu zuwa ran zaka mu na kuma kimar sa ayyukan mu. Sai an samu ci gaba kwarai da gaske.
Daliban jami'ar tarayya ta garin Gusau wanda suka sha artabo da ƴan ta'adda a baya. Mujiya take yanzu.
To gaskiya muna rayuwa a cikin tsoro ko da yaushe.
Abun ya sauya?
Eh gaskiya an samu sauki sosai sabanin da kusan kullum muna zaune sai dai mu ji harban bindiga mu tashi mu rufe ɗakuna. Amma gaskiya yanzu tunda muka dawo daga bayan sallan nan an samu sauki sosai.
Na kuma nemi jin ta bakin gwamnan jihar Dauda Lawan Dare in ji yadda aka faru tafiyar.
Muna bakin kokarinmu da kuma irin hikiman da Allah ya bamu na fita mu je mu nemo taimako ga al'umma wurare daban-daban a cikin Najeriya da kuma wajen Najeriya. Mukan kai kokon baranmu mu nuna masu irin matsalolin da muke fuskanta da kuma wani irin gudunmuwa za su bamu, shi na farko. Na biyu, kuɗaɗen da muka samu na al'umma ne kuma muna yi ma al'umma aiki da kuɗaɗensu. Ka zagaya cikin garin nan, ka gare yanzu yadda garin Gusau yake. Ina tabbatar maka idan ka je sauran ƙananan hukumomi babu inda ba mu sa hannu ba ta yi ma al'umma aiki.
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka, daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Tuturniyar turjiyar ture kudirin sauya taken Nigeria a kashe dai shugaban kasa Tinubu ya rattabawa dokar hannu har ma yana kaiwa ƴan majalisar kasa ziyara
wannan ba ra'ayi mu bane hujjar mu ita ce ya kamata hankalin mu ya kare koma bangaren tsaro da bangaren yawa da suke damu al'ummar Nigeria
so idan abubuwan da ana ce kabilan shi da abun nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana
sai da kuma shi dai da gaskiyar masar kasar cewa yake ya zama dole ne kowa ya koma ga Allah idan har ana son magance tsananin tsamin tsaro da tsadar rayuwa saboda abubuwa duk sun riga sun citira
dukkan mu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahaluki da yazo ce maka ga abin da zai yi to kai yake baka
game da bikin tikar gwamnatin Tinubu shekara guda kuwa tsawo mataimakin shugaban kasa Alhaji Kwabaka nake cewa babu wani abin ci gaban da aka yi wa talakawan da al'umma za su gani karara
wallahi ban gani ba Aliyu ba wani siyasa inda ko in akwai abinda suka yi na kirki wallahi zan fada amma tunda kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani wadansu wata kila suna iya gani
wadannan fa so mun taumuka tattaba cikin tarin muro inda za ku za cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a kukan kasa kunnuwa don ku saurara shiri na 172 cikin jerin shirin manuniyan da ke da dimbin masu sauraro a yankunan birni da karkara mai yiwa kuma yunkurin kankaro karkarar yasa gwamnatin jihar Jigawa jibge jami'anta domin jero jawabi akan irin ayyukan da suka iya yiwa talakawa don su mura Haka dai kwamishinan yada labaru a jihar Jigawa Honorable Sagir Musa ya sheda wa Mamud Ibrahim kwarin jihar Jigawan a wata hira.
For the first time a Jigawa state an samu karo na farko da gwamna ya zo ya zauna kuma ko da kwamishinan ya zo ya sa hannu cewa ga kudirai da suke gaban shi ga kuma ayyuka da gwamnatin nan da ake so a gani duk kwamishinan da bai iya ya kammala waɗannan abubuwan ba ko ya samar da su to abu ne wanda shi kanshi kwamishinan zai nuna cewa ya maso ka ofisa kuma ne ma labarin sheda ne ko ne kwamishinan ya tsaya ya faɗa ma ƴan Jigawa yadda ya samu ma'aikatar shi da kuma irin abu wanda ya gabatar da kuma abubuwan da yake sasin cewa kafin kashin gwamnati za a iya cimma a wannan ma'aikata ta
shi. Ne kuka fahimta na cewa kuna da kalubale a tare da shi
idan ka dauki yanayin da gwamnati ta shigo tsarin mulki gaba ɗaya shi an zo wani yanayi wanda an cire tallafin kudin mai wanda wannan abun ya canza abubuwa da dama amma mu za mu iya cewa alhamdulillah bai kawo wani tsaiko ba a yadda gwamnatin jihar Jigawa take gabatar da ayyuka na more rayuwa ga ƴan Jigawa. To dai gwamnati take ganin kusan in ka dauki kowace sakta za ka iya cewa alhamdulillah an haifi da mai ido.
Game da maganar dawo da tsohon taken Nigerian da har ma shugaban kasa ya riga ya taɓawa hannu kuwa sanata Simon Bakola Alon na jihar Plateau ne yake cewa ai kishin kasa ake son a koya wa yara
dole ne idan kana yi dole ka canja ka gani ko za a samu canji to shine ake kawa har aka kawo wannan taken Nigeria wanda muka tura da shi inda yara sun tashi wanda ba ya fi su ba da ba su sani ba wayansu sun ce saboda Bature da Bature ya san dalilin da ya koya mana ya san abin da zai faru a gaba so idan abubuwa wanda ana ce kabilan shi da abun nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana cewa ko da kabilan shi ko da bambanci addini ya kamata Najeriya guda daya ne
wasu na gadan kun bar gine tun rani distinguished saboda yanzu mutane kukan da suke yi na rashi da talauci da yunwa ba taken Najeriya ke gaban su ba
ai ana tunani idan ana neman inda za a magance abubuwa lokacin take ko a wajen sani wani lokaci idan ana fada ko ana yin rikici in aka kawo wani watar da an tuna da sai ka ga kowa ya fara waka yau a Najeriya akwai abu daya wanda yake hada mu ko mun fada mu ko ana fada ka ce ai kwallon kafa za a tuna yare za a tuna kabilanci ba ana tuna Najeriya ba
sai dai kuma su ƴan majalisar kasar da suka bijire wannan sabon kuduri a daidai lokacin da ƴan kasa suke cikin halin haula'i irin su Honorable Alhassan Rurun na ganin dole ce kawai ta sa su suka hakura
duk da lokacin da aka yanci ba ra'ayin mu bane domin na ɗaya daga cikin waɗanda ba mai yarda da wannan abu da aka yi ba mutum da ya zama ya riga ya zama doka mun yi biyayya.
To honorable, yaya kake kallon wannan al'amari ana batun taken Najeriya a daidai lokacin da ƴan Najeriya ke fama da yunwa, rashin tsaro da kalubale daban-daban?
Ko a lokacin da aka jefa ƙuri'a abin da muka faɗa kenan, wannan ba ra'ayin mu bane, abin da yake gaban ƴan Najeriya. To amma ka san nama irin na majalisa, kuma a ƙarshe gida ya amince da wannan ƙuduri da aka zo da shi na a koma kan wannan tsohuwar doka ta National Anthem, wato taken Najeriya. Saboda haka mun yi iya abin da zamu iya, kuma kamar yadda ka faɗa shi ne, ya kamata hankalin mu ya ƙara koma ɓangaren tsaro da ɓangaren yunwa da suke damun al'ummar Najeriya.
Shi kuwa ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Bauchi, honorable Awal Garba Gwalabe, gaya wa duniya yake cewa lokaci ya yi fa da duk wani ɗan Najeriya zai tuba ya koma ga Allah, tunda dai kowa na ganin yadda abubuwa suka ta'azzara.
Mu tare gaba ɗaya mu dukkanmu, da masu arziki, da masu matsayi, da masu mulki, da talaka, da wadda ma yake ganin shi ya isa yana da abin da zai ci a gidansa, yana da wadata, yana da arziki, dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah. Saboda in ba ga Allah muka koma ba, duk wani mahalukin da ya zo ce maka ga abin da zai yi ya gyara wannan tafiyar, a'a, to fa ya yi maka. Amma in an koma ga Allah, aka tuba ga Allah, wannan kuma tuba da musulmi, da wadda yake krista, da wadda ma yake ba shi da addini ma, to muka taru gaba ɗaya mu kai addu'a, to mai yiwa Allah ya sauke mana. Amma ana cikin wahala, kuma wannan wahalar mai arzikin ma hankalinsa ba kwance yake ba, kowaye shi balangana talaka da bai da abin da zai shi tsaron nan fatalauci ne yake sa mutane suke wannan kama-kaman fatalauci ne. Duk mutanen da suke kama-kama da suna da abin yi, suna da ci, suna da sha, uban wa za ka zo ka kama? To shine damuwar duk muka ce a tare a addu'a kawai.
Da yake kuma gwamnatin Tinubu ta riga ta cika shekara guda ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da ya gabata cikin jam'iyyar PDP, Alhaji Atiku Abubakar akaji yana shaida wa duniya cewa kasar gaba ɗaya ma ta koma gani garara garara.
A yarewan yanzu tana jin jiki ko da rashin haɗin kai da ta yi. Rashin haɗin kai ya jawo mata yanayin da take ciki yanzu. Akwai rashin zaman lafiya, akwai talauci, kai dai rayuwa ya zama wani abu daban. So ga sunan dai.
To excellency, a wannan wata ne gwamnatin ta Tinubu take cika shekara ɗaya da kakuwa, ta samu wata nasara a idonka?
Ban ga alama ta samu.
Amma me yasa fi sabi lai idan aka duba kaf cikin shekarun nan ɗaya ba wani abu da zaka gani ka ce kaya ba da abin da suka yi?
Wallahi ban gani ba, Aliyu, ba gaskiya ba.
Ba kuma siyasa shi?
Ba wani siyasa. In akwai abin da suka yi na kirki, wallahi zan faɗa. Amma tun da kuwa banni ban gani ba, amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani. Mu ɗauki misalin ƙara mai da kuɗin mai da aka yi. Misali a nan da ni ne, da farko gidajen mai da muke da su wajen guda huɗu, ma'ana refineries, a gyara su. Sannan ita NNPC ta fidda hannunta cikin harkan sai da mai baki ɗaya, ta baiwa 'yan kasuwa. Kaga lokacin da muke so mu gyara sadarwa, ma'ana telecommunications, ai mun kira 'yan kasuwa ne, muka ba license wajen kamfanoni guda huɗu. Don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba ɗaya. Amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare ɗaya ko rana ɗaya ka ce kai kaza kai kaza. Ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba, balle gwamnatin demokuraɗiyya.
Ɗaya daga cikin matsalolin da ake magana shine albashi mafi ƙaranci. Ina shiyo a Atiku Abubakar ne shugaban Najeriya, nawa za ka kayyade ya zama mafi ƙarancin albashi na ma'aikata?
To ai ba abu bane wanda za ka zauna kai kaɗai, tilla ka zauna da ƙungiyoyin ma'aikata.
Amma duban halin da ake ciki yanzu, kana jin ma'aikaci a takaice nawa kamata a biya shi?
Abin da ake biyan shi bai kamata ba, yayi kankanta kwarai da gaske.
Maganar naira, me yasa ake jin naira har yanzu ta kasa ta samu daidaito da dala?
To tilas a samu wannan matsala da aka samu, tunda da farko da ya kamata su zauna su tabbatar da shigan 'yan kasuwa daga waje.
Ba shi ne aka gwada aka ga abin kuma
ba a gwada ba, ai mun yi shi lokacin da muna lokacin har mun rage kuɗin ma har sau biyu.
Tutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke, don yanzu haka ma sun riga sun shanye shekara. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1092 ne su yi sallamar sakin kowace irin kujera. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirin, ya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali Mustafan Sakkwaton da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar, sai kuma Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi, da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi babu ruwanmu da wani dogon jira. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabata ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na
manuniya.
To madalla a gaida na ikara, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا ثاني بن صالح نصيحة تأتي كوا يزونا لابيا الله سبحانه وتعالى يا أمرتي باي كرسي فسادي أباين أسا كرس كاو برنا كرس كاو تايشن هنكلي فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a, mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Masu sauraro albishirinku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin New York na kasar Amurka ta samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da laifin kokarin sauya sakamakon nasarar zaben 2016 da zai iya tura shi fadar White House, inda baki ɗaya masu tayi alkali yanke hukunci suka same shi da laifuka 34 da ya fuskanta. Masu tayi alkali yanke hukunci mutane 12 sun tattauna na tsawon kwanaki biyu kafin su yanke hukuncin ga Trump mai shekaru 77 a shari'ar farko da aka yi wa wani tsohon shugaban Amurka. Jiya Alhamis, shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi ya yi kira kasashen duniya da su dakatar da yakin Gaza. Yana kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa tilasta kai kayan agajin jin kai ga gazirin Gaza ba tare da wani cikas ba, don kare lagun Isra'ila da kuma tunkarar duk wani yunkuri na kauda Falastina daga yankunansu. Sisi ya faɗi yayin da shi da wasu shugabannin ƙasashen Larabawa ke halarta wani taro a birnin Beijing. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sanar a jiya Alhamis da tallafin dalar Amurka miliyan 69 a matsayin taimakon jin kai ga Gaza da kuma dala miliyan 3 ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastini ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na marigayi mai girma wazirin samunaka Alhaji Rabiu mai gishiri, da Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya Alhamis. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.